لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه أعد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiyata tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Laraba 6 ga watan Jumada akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1442 wanda ya daidai da 20 ga watan Janairu shekara ta 2021 miladiya. Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue Bora daga Ladima Road Angwarimi JR Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Riyadus Salihin na Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ash-Shafi'i رحمه الله تعالى رحمة واسعة من كان باب الصبر حديثي نمباتا تلات أربعين دا بير أجيرم قانان كراتون ونن لسافي ونن شيني مجلسي نا أربعين دا بير أنا وبغن شافينا قوم شاترا حديثي نمباتا أربعين دا بير وسو ذاك جناس بغن أربعين دا غتني na ku nawa ne 42 biyar wa ake nawa 45 akwai wani bugun da 44 ne malam yake cewa wa an Anas radiyallahu anhu qal kana ibnu li abi Talhata radiyallahu ta'ala anhu yashtaki fa kharaja abu Talha fa qubida as-sabi hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara yadda a gare ka qala Anas dan Malik yace kana ibnun li abi Talhata ya kasance da ga Abu Talha yashtaki yana fama da rashin lafiya fa kharaja Abu Talhata Abu Talha sai ya fita ya bar yaron a cikin halin rashin lafiya فَقُبِضَ الصَّبِيُّ sai aka karbe wannan da ma'ana yaron sai ya mutu kada mu manta cewa Anas abula ne a gidan wa Abu Talha mamansa Ummu Sulaim wannan shine alkunyanta amma malamai sun tara wa juna ilimi akan wace ce sunanta sanata wani yace sunanta Sahala wasu suka ce sunanta Rumaisa wasu suka ce sunanta Mulaika wasu suka ce sunanta Al-Rumaisa'u wa kuma suka ce sunanta Ar-Rumaisa'u malamai da suka zo sharhin hadisin haka suka ce malamai sun karawa juna ilimi a tamamman sunanta wasu suna cewa a'a asalin sunanta Sahala ce amma me babanta ana kiransa Malhan akan sunanta ne aka samu sabani a wajen tarihi silsila to wannan mata matan Abu Talha ita ta musulunta da shi wannan ana Aisha take cewa a duk duniya ba matar da ta kimu wayo irin Ummu Sulaim. Ta ce ta maida sadakin aurenta shine musuluncin mijinta, wato duk abin da mijinta yi na musulunci tana da ladansa, ƴaƴan mijin ma tana da ladansa har zuwa ranar tashin kiyama, saboda ta ce ba ta buƙatar kuɗinsa, saboda mai kuɗi ne kuma ai an san ɗabi'ar mata ko sukan tarkata idan Allah ya maka abin hannu. Sai ya ce zan baki zinari da azurfa, su ce ba na buƙatar zinarinka, ba na buƙatar azurfanka, abin da nake so ka musulunta. In dai ka musulunta shi ne sadakina ni a wurinka, aurina. To ya zan yi? Manzo Allah Nana Ummu Sulaim sai ta ce je ka samu manzo Allah, in ka musulunta a wajensa shikenan ka zama mijina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin sahabbai sai ta taho. Sai shi Abu Talha ya fito yana tawowa, manzo Allah ya kalle shi sai ce na ga hasken musulunci a cikin Abu Talha, yana zuwa ko sai musulunta shine zakinta. Wannan mata madan ma raja'a Abu Talha, miji ya zo gida ɗansa ba lafiya, kuma Allah ya jarabce shi yana makuran son wannan ɗa, sai ya fita yaro ba lafiya. A yayin da ya dawo, ai falamma raja Abu Talha, ta a lokacin da Abu Talha ya dawo gida, kala sai Abu Talha ya ce mata ma fa'ala ibni, me ya samu ɗana, saboda yana so ya ji labarin me halin da yake ciki. Hadisin na da tsawo, amma a nan sai malam ya taƙaita hadisin da ya kawo shi complete ba, saboda bukatarsa yana so ya nuna mana haƙuri, ina baban haƙuri ne ko, yana so ya nuna mana haƙurin da matar ta yi, sai ya yanke tsawon hadisin. Abin da ya faru, yaron ya fita, shi mijin ya fita, ya je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah, kuma yaro yana halin makura na rashin lafiya, sai Allah ya karɓe ran kafin babansa ya dawo. Sai ta ce kada kowa ya gaya wa mahaifinsa ɗansa ya rasu, a batta ita ta san yadda za ta yi ta gaya wa mijinta rasuwan ɗanta, sai kowa a gidan ya yi shiru. Kaga ai in an yi rasuwa kana shigowa gida za ka ga alama, to babu wata alaman cewa an yi mutuwa a gidan. Kuma miji daga masallacin manzon Allah da yake mawadaci ne, sai taho da tawagarsa a zo a ci abinci. Suka zo gida aka ba su abinci suka ci, wa'ancan da suka gama cin abinci suka wuce, kaga an gama sallah ta isha'i, sun ci abinci kowa ya koma gidansa tunda ai mawadaci ne. Sai ya tambaye ta ina ɗana, shi da wannan maganan da ya cewa ma fa'ala ibni, me ya samu ɗana. Qalat Ummu Sulaim, ita Ummu Sulaim sai malam ya ce wa hiya ummu sabi, wannan jumla ce i'tirabiyya, wanda asali wato an shigo da maganar ne shi, wato Ummu Sulaim ita ce mahaifiyar wannan ɗa wanda Abu Talha ke tambayansa. Sai ta ce huwa askanu ma kana, wannan ɗa naka ya fi natsuwa fiye da yadda ya kasance a baya. A nan kaga ta mai abinda malaman balaga suke kira tauriya. Tauriya abinda ake nufi shi ne a maka tambaya, ba da amsar da shi wanda ya tambayan abinda zai fara zuwa kwakwalwansa amsar da ka bashi, amma kai abinda kake nufi akasin abinda shi ya tambaya. Yaron da ya mutu maganar jin jiki ai ya kare ko, ita abinda take nufi a zuciyarta kenan. Shi kuma mijinta sai yake fahimtar kamar yaron ya samu lafiya ne a gaskiya cikin jiki, tunda bai ga wani alama a cikin gidan da ke nuna ɗaya mutu ba, kaga sai ya samu natsuwa. Fa qarrabat ilayhi al-asha'a, sai ta gabatar masa, ta kusantar mai da abincin yamma na dare kenan. Fa ta'asha, sai shi Abu Talha da tawagarsa abokansa suka ci abinci. Thumma asaba minha, sa'annan sai da ya tara ma da ita. Kaga din nan malam ya yanke mana ruwayar, saboda ɗaya ruwayar cewa ta sa turare, bayan ta sa turare ta yi kwaliya, tunda take ba ta taɓa kyautata masa ba kamar ranan, ta kyautata masa sama da yanda ta saba kyautata masa a rayuwarta da take gidansa. To wannan dadin yasa har sai da ya kusance ta, ta sa turare ta lullube jikinta, ya shigo ya ji wannan kamshin turaren, dalilin wannan ya kusance ta. To wannan abin ya masa dadi saboda bata taka kyautata mai a rayuwarta da take gidansa sama da irin wannan ranar da ɗansa ya rasu ba. Ba san yanda aka sanya mace ko dan santa da kareya zuci da damuwa, amma wannan mata ta danne zuciyarta, ta ki nuna damuwar da kuma bige a duk kaunar da Abu Talha zai wadan kike kanta ba ko kike ba, saboda ita ce uwarsa tana kaunansa, amma ta danne duk wannan abin daga batar mai. Wannan dalili sai ya tara da ita. Falamma faragha, a lokacin da ya kiyar qalat, duba hikima, sai ta ce masa warus sabiya, riga an binne danka ai to duba fa. Sai da ya gama tara da ita sai ta ce mai dan an binne danka, yanzu kaga ta fito mai da amsan tambayan da ya dazu, ashe kenan amsan da ta bashi abin da shi yake nufi ba shi take nufi ba, amma yanzu matsalan. Falamma asbaha, ya yanke maganar, sai Abu Talha ya yi fushi, ya za a yi ɗana ya rasu, ki taya min har sai da na cakudu da kazanta, sannan ki buɗe baki ki ce min yaro na ya mutu an binne ɗana? A wata ruwaya abin da ta ce shi ne, ta ce me kake gani a ce mutane sun buɗe karan kaya sai suka zo karɓan kayan nan ba ka gida, sai suka karɓi kayansu lokacin baka gida, da ka dawo sai ka tabbatar da cewa waɗanda suka baka aron nan sun ɗauki kayansu, za ka yi fushi? Sai ce me yasa zan yi fushi, ina mun ba tawa bace kayan aro ne na yi, kuma dan an karɓi kayan aro me yasa zan yi fushi a ciki? Sai ta ce to ɗanka aro ne, waye baka? Allah. Kuma Ubangiji ya karɓi ɗanka, ka nemi ladan ɗanka a wurin Allah. A wajen atake sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha alhamdulillah. Sai ya ce mata amma me yasa kika bari sai da na cakudu da kazanta har ma na tara da ke, baki gaya min ba sai a yanzu kike gaya min? To wannan abin shi ne masa zafi ba rasuwan Allah, rashin gaya masa har sai da ka bari ya tara da ita, wannan ya masa ciwo sai ya wuce. Shi Abu Talha falamma asbaha, a lokacin da gari ya waye, falamma asbaha Abu Talha ta ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa akhbarahu, da ya waye gari sai ya zo sallan asbahi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya gaya wa ma'aikin Allah ga abinda matata Ummu Sulaim kai mun, kuma ni ban ji daɗi ba. Faƙala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a arrastumul laila, yanzu kun tara a cikin wannan daren? Bi ma'ana ai dare ne wanda mace take cikin ciki ko? Shi ma uba yana cikin bakin ciki, saboda ne an karɓe ɗansa, ita ma an karɓe ɗanta, kaga dole abin zai dame su. Sai manzon Allah yake mamaki, yanzu kun iya tarawa a wannan dare? Kaga me yana mamakin haƙurinta, saboda an san mata yanayin yanda suke. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan tambaya, qala, wannan istifhamu ta'ajjubi ne, wato tambaya ce ta mamaki manzon Allah ke yi, yanzu a irin wannan hali na rashin da sai da kuka iya tarawa? Qala Abu Talha, sai ya ce na'am, eh ya ma'aikin Allah, mun tara da juna. Qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allahumma barik lahuma, ya Allah kai albarka gare su su biyun nan, wato da Abu Talha da matarsa wa Ummu Sulaim, ya Allah kai musu albarka. A wata ruwaya sai ya ce barik fi lailatihima, ya Allah kai albarka a wannan dare, saboda shi kalman albarka ziyadatu khairin, kari na alkhairi. Ina fata an gane, wato ga wani abu nan sai a maka kari na alkhairi, kamar abin da yau mutane ke kira bonus ko, kaga kari ne akan wani abu. To haka abinda ake nufi da albarka kenan. Shi yasa ai Allah da yace Hamim wal kitabil mubin, sai yace inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin, ai mun saukar da Qur'ani a dare mai albarka. Me yasa daren ke da albarka? Daren ya fi dare dubu wanda ba shi ba. Kaga kari kenan ko? Kaga an mai kari, an yi extension sa. To wannan shine abin da ake nufi. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da man idan yayi addu'a kai tsaye, Allah na ne yana karba. Fa waladat gulaman, wannan ummu Sulaim sai ta haifa ɗa namiji. Wannan duk ya yanke maka labarin, saboda ai asali wannan addu'an da manzon Allah yayi sai ta yi ciki. Da ta yi ciki aka fita, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita, shi kuma Abu Talha da matarsa ummu Sulaim duk da manzon Allah zai yi daga Madina suna raka shi, suna bin shi, suna bin tawagar tafiya. Suna kan tafiya, ana kan hanyar dawowa, sai naƙuda ya kama ta, ita ummu Sulaim. Naƙudan na kama ta a wannan lokaci, manzon Allah sai suka ƙara gaba, sai aka bar ta da ita da mijinta. Damun shi ne sirrin da ya sa manzon Allah ce baya halatta mace da take imani da Allah da ranar ƙarshe ta yi tafiyan yini ko rana ɗaya face tare da ita a kan muharraminta. Irin wa'annan uzurorin da lalura zai iya bujuro mata. Sai abin nan wato lebo ya kama ta ko? To a irin wannan hali sai mijinta abin ya masa damuwa, ya shiga cikin damuwa, sai ce ya Allah, sai ya tawassuli. Kaga alkhairi kenan, sai ya tawassuli ya ce ya Allah, ka san ina makuran son a ce na fita tare da manzon Allah a Madina, kuma tare muka shigo da manzon Allah, kashi kuma manzon Allah ya tafiya bani. Ya Allah, ka san ina kaunar kasance ko da yake tare da manzon Allah, ka fitar da ni daga wannan hali. Kawai sai matarsa ta juyo, sai ta ce wannan naƙudar na daina jin shi, Allah ya ɗauke. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, sai ta ce mai Allah ya ɗauke min naƙuda, bana jin komai. Shikenan sai suka ruka, suka tafi tare, suka shiga cikin garin Madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah ya ce wa Abu Talha, ya ce ya wa ita ummu Sulaim, in kika haihu kada ku yi komai sai kun kawo ɗan zuwa wurina. Ma'ana kada a bashi mai nono ya sha. Suna komawa cikin Madina, sai kaga an riga an shiga gida kenan, sai naƙuda ya zo. Naƙuda na zuwa sai ta haihu cikin dare. Anas ibn Malik sai ya ce sai aka miƙo min ɗan, aka ce ga wannan yaron tare da dabino ka kai shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anas ya ce na kwana cikin damuwa saboda yaron na ta kuka, ina ta lallaɓansa. Kaga yaro ne ya zo duniya, yana ta kuka, ya ce haka muka wayi gari. Ana kullum asubahi ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ina zuwa, sai manzon Allah ya ce min a waladat binti Malhan, ƴar Malhan ta haihu ne mamansa kenan ko? Sai ya ce mai ta samu, sai ya miƙa mai, sai gani yaro ɗa namiji. Sai ce akwai dabino tare da kai? Sai ce manzon Allah ya ɗauki dabinon ya sa a bakinsa mai albarka, ya tauna dabinon. Da gama taunawa, ruwan da zaƙin dabinon, sai manzon Allah ya ɗiga wa wannan yaron. Fa ja'ala as-sabiyyu yatalamman min fahu, sai yaron ya dinga, ka san haka ko? Sai yaron ya dinga lasan wannan zaƙin dabinon, har yake cewa ai Allah ya sa wa mutanen Madina son dabino. Ka duba yaro ɗan ƙarami, amma yanda yake lasan dabino. Sai manzon Allah fa hannakahu, ya yi masa tahdiki, sai ya sa mai suna Abdullah. Kaga ya sa mai suna ko? To yaron nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a, miyan manzon Allah da ya shiga bakinsa ko? Wannan taunawan da yi, sai ya yi albarka, wannan ɗa ya haddace Qur'ani, shi ma ya haifi ‘ya’ya guda tara, su ma dukkansu sai da suka haddace Qur'ani na albarkan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa. Kaga Abu Talha da ya haƙuri ya maida al’amari zuwa ga Allah, ɗa namiji ya tafi, ɗa namiji ya ne ya dawo. Shi ne malam ya ce fa waladat gulaman, sai ta haifi ɗa namiji. فقال لي ابو طلحه سي ابو طلحه يجي من احملي شي انا تنيكي بعد وانا اللابار حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم har sai ka kai shi wurin ma'aikin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha ma'ahu bi tamaratin sai ya aika tare da Anas akwai wa'ansu ɗan dabino tare da shi fa qala sai ya ce ma'ahu shay'un shin akwai wani abu tare da shi qala sai Anas ya ce na'am tamaratun akwai ɗan dabinai tare da ni wanda mahaifinsa ya bashi kaga shi agola ne a gidan Abu Talha kenan ko yawa sai yace fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wa sallam famadagha manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya dauki wannan dabinin sai ya tauna wannan dabino a bakin sa mai albarka thumma akhadha min fihi sa'an sai ya zuba shi a bakin wannan yaro faja'alaha fi sabi sai ya sanya ta a bakin wannan yaro thumma hannathahu wa sammahu abdullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa taniki shine wannan dabinin da ake tofawa a bakin yaro ina fata an gane in an tauna sai a turo a sa shi wannan dabinin zakin sa yana da alaka da wato hanjin yaro yana cleansing din hanjin sa kai kenan kamar yadda Ibn Qayyim al-Jawziyya yake fadin fa'idar da dabino yake da shi ina fata an gane na biyu shine yana ƙara kyawun fata ina fata an gane cin sa yaron wannan fatan da yazo da shi yana ƙara kyautata fatar kuma ya ƙarfafa gashin sa na kai saboda za a yi aski a rana ta bakwai idan aka yi aski kaga wani sabo ne zai fito saboda haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a rana ta bakwai amiku anhu al-adha ku gusa mai da wannan cutar manzon Allah ya kira gashin kai na yaro jariri cuta ina fata an gane to malaman musulunci jamhur sun tafi akan cewa ba bambanci tsakanin ɗa namiji da ɗa mace a wajen aski a rana ta bakwai duk ana musu aski wato hanabila ne kawai suka ce ba a yi wa kyamace namiji kawai za a yi jamhur suke cewa manzo Allah ya kira shi cuta to kuwa ɗa namiji ne kaɗai ke da cuta a kai kaga ba zai yiwu ba ko saboda haka da namijin da na macen duka ana aske gashin saboda manzo Allah ya kira shi cuta a gusar da wannan cuta to wanda zai fito wannan dabinan da ya ci yana tasiri a wajen fitowarsa ai tun daga ranar da dugon maniyin Allah ya albarka a cikinsa zai zama ɗa ya zauna a cikin fallopian tube da ya wuce har ya zo ya zauna a mahaifa ya zauna bayan an samu fertilization ya yi wato ya faru abinda ke ciki shine a nan ne jijiyoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake halitta a ciki kaga zai zauna kwana 40 a matsayin maniyi sai ya rikide bayan kwana 40 ya zama jini sa'an nan ya rikide bayan kwana 40 ya zama tsoka ko a wannan tsokar zaka ga anan ne ake fitar da zuciya kuma zuciyar ana hada ta da duk wata jijiyar da take da alaka da kwakwalwa da kuma gabai da sauransu duk a wannan lokacin Allah ke yi a ranar da ya cika kwana 120 dukkan duniya babu wanda ya san wannan ilimi sai a musulunci hatta turawa waɗanda suke magana a kan sciences ba su san wannan karatu ba ko Socrates da suke jinkina shi cewa shi ne father of sciences ba su san wannan karatu ba saboda su a iliminsu sun ce yaro yana zama ɗa ne a cikin mamansa a lokacin da ciki ya shiga a ɗan tayi ɗan ƙarami to in tana cin abinci ne shine yake girma har ya kai wannan stage ɗin da za a haife shi sai a 17th century malaman kimiyya suka gano cewa yana farawa ne daga maniyi ya zama jini sannan ya zama tsoka mu kuwa kagan 17th century ne bai wuce shekara 100 ko ba kenan amma ji matsala bai wuce shekara 300 da suka samu wannan ilimin ba mu kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana wannan bayani billa
yanda ake samun da namiji da yanda ake samun da wato kiyamace manzon Allah yayi bayani lokacin da wasu yahuda suka zo su kulli shi muhallin shahida a ciki kaga abinda ake yi idan an haifi yaro shine na farko in kana da sunan da zaka sa mai a ranan sai ka ce dana sunansa kaza in baka da sunan da zaka sa masa a ranan da aka haife shi to zaka jinkirta a rana ta bakwai sai ka sa mai suna a rana ta bakwai ababai kamar haka ake yi na farko in kana da suna wanda baka samu sunan da zaka sa mai ba sai a rana ta bakwai sai ka sa mai suna sai kenan abu na biyu kamai aski ina fata an gane abu na biyu kamai aski abu na uku kamai yanka shi kuma yankan kashi biyu ne in kana da hali in namiji ne kamai a yanka masa raguna guda biyu in baka da hali to guda ɗayan shi ne aka so sai ka yanka in mace ce kuma ka yanka mata rago ɗaya abu na hudu shi ne ka masa kaciya a rana ta bakwai ina fata an gane wannan shi ne abin da musulunci ya karantar in aka maka haihuwa amince wannan matsalan kaga wannan ita ummu sulaim a cikin nan hadisin yana nuna mana irin hakurin da mace take da wato irin tsayar zuciya da ya mace take da shi amma Allah ya sa mata lutufi a zuciya ya mata wato gamdakatar ta yi hakuri ta jure ko a fuskanta mijinta da iya gane cewa ɗanta ya rasu ba kaga wannan mata ta cincinci a jinjina mata saboda ƙarfi na mika al'amari zuwa ga Allah da yin imani da kaddara shi ne malam ya ce muttafaqun alaihi a hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito sai malam ya ce wa fi riwayatin lil-Bukhari a wata riwaya ta Imam al-Bukhari qala ibn Uyayna wato Sufyan ibn Uyayna ya ce dalibin wato Abdullah dan Abbas malamin Imam al-Shafi'i fa qala sai ya ce رجل من الانصار mutun ne daga cikin mutanen Madina faraitu shi wannan yaron kenan Abdullah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mai suna Abdullah sai yake cewa shi Ibn Sufyan bin Uyayna yace wani mutumi daga cikin Madina ya fadi akan shi wannan da Abdullah aka haifa faraitu tis'ata auladin كلهم قد قرأوا القرآن من يعني من أولاد عبد الله المولود يتي ناغا يارا ترى يغتشن يارا عبد الله نن غباكي أنسو سنهد تي قرآني سيتي يعني أبن كندي من أولاد عبد الله المولود يغتشن كائن عبد الله نن دمان زن الله يمسى الدعاء وسيدي سكهد تي قرآني بندشي بانشي ما يهد تي قرآني malan yace wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta imamu muslim mata ibnun li talhata min ummi sulaym ta daga cikin ƴaƴan abu talha ta na abu talha wanda mamansa ummu sulaym ya rasu wa qalat li ahliha sai ta ce wa iyalanta mutanen gidan da mutum ne mawadaci mai dukiya لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه كذا كذكرة كجايا وأبو طلحة رسوا أنسى حرثيني أم سليم ناكسا كي نيني زنجايا مسا فجاء تقربت إليه عشاء سي أبو طلحة يزو جدا تقباتر مسا تكسنتر مسا دا abincin dare naka fa akala wa shariba Abu Talha yace abincin dare ya sha abin sha ina fata mun gane thumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dhalika fa waqa'a biha shi Abu Talha Ummu Sulaim sai ta kyautata masa fiye da kyautata wanda ta saba yi wa mijinta tun da take tare da shi ina fata an gane fa waqa'a biha sai ya tara da ita falamma an ra'at annahu qad shabi'a a yayin da ita matar ummu sulaim kenan daga mijinta ya koshi wa asaba minha har ya iya tarawa da ita qalat sai ta ce mai ya aba talhata ya kai aba talha ara'aita law anna qauman ta'aru ariyatahum ala baitin fa talabu ariyatahum lahum ayamna'uhum sai ta ce masa ara'aita law anna qauman me kake gani da wa'ansu mutane ta'aru ariyatahum suka karbi abin aransu ala baitin da wa'ansu mutanen wani gida fa talabu ariyatahum sai suka nemi abinda suka ara musu alahum an yamna'uhum shin zai kyautatu wa'annan mutanen su hana su wannan abin nasu da suka bada aro zai kyautatu kaga tambaya take masa qala la sai yace a'a qalat sai tace fahtasib ibnaka ka nemi ladan rasuwan ɗanka ka duba mata ta gari kaga mata ta gari ita ce take kokarin saita me mijinta zuwa ga abin da zai zama masa alkhairi kaga ya taba ta ko amma ka duba irin tarbiyyar da take cusawa a zuciyar mijinta sai tace ka nemi ladan mijinka qala sai yace fa ghadiba sai shi mijinta yayi fushi thumma qala sa'annan sai yace taraktini hatta idha talakhaqtu thumma akhbartini ibni yanzu kin kale ni har sai da na cakudu kazanta sannan ki bani labarin dana fanfalaqa shi abu talha sai tafi hatta ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai da yazo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima kana sai ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya faru fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi da alayensa yace barakallahu fi laylatikuma Allah yayi albarka a wannan daren naku ku biyu da kai da matarka qala fa hamalat sai tayi ciki qala wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu sai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kowace tafiya ita ummu sulaim tana tare da shi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha ata almadinata min safarin manzon Allah tsira da amincin Allah sa fara tabbata a gare shi da alayensa ya kasance duk lokacin da ya shigo garin Madina saboda tafiya la yatruquha turqan baya shiganta kai tsaye ina fata an gane inda rana ya taho baya shigowa kai tsaye sai ya dan tsaya a wajen Madina a cikin gari an san cewa manzon Allah ya dawo kaga hikimar da yasa manzon Allah yake yin haka su mata a gida wanda mijinta yayi tafiya kaga ai ba zai so a ce ya shigo ya danta buzu 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 haka ba kuma manzon Allah ya jinkirta sai an kai yamma kaga su sun samu labari cewa manzon Allah ya dawo kaga duk matar da mijinta ya fita sai ta killata jikinta ta yi wanka da sauransu shi ne hikimar da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi haka amma yanzu kaga akwai hanyar sadarwa duk lokacin babu waya bane ce rana kaza zan dawo ko kaga hikima ta manzo Allah sai ce a dan tsaya a wajen gari su a cikin gari sun ji labari manzo Allah ya dawo amma yana kofar gari bai shigo ba sai da yamma zai shigo kaga mata za su killata kansu su gyara ɗakin su su dan yi ado da za su yi miji ya shigo ya tada ita cikin kanta zai tada ita buzu buzu ba kaga sirrin da manzo Allah ke yin haka kenan to shine yake fadi faddana min al-madina sai suka kusanto madina fa baraba hal mahab sai naquda ya kama ta ita ummu sulaim fa tabasa alaiha abu talha sai wannan naqudan ya sa ta rike abu talha a wurin dole manzo Allah za su ci gaba da tafiya kuma amfanin suna tafiya tare da miji kenan wan talaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ci gaba da tafiya qala yaqulu abu talha abu talha yana cewa innaka la ta'lamu ya rab annahu yu'jibuni an akhruja ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ya ubangiji kai ka san ina son dinga fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja duk fitan da zai a Madina a ce ina ciki wa adkhulu ma'ahu idza dakhala kuma ina so in shiga Madina tare da manzon Allah in zai shiga Madina wa qad ihtabastu bima tara ni kuma gashi an rike ni kamar yadda kake gani anan bai ce Allah ya rike shi ba kaga ladabi a wajen magana sai ce an rike ni kaga tarbiya a wajen magana waye rike ni waye kaddara hakan Allah amma saboda manzo Allah ya ba su tarbiyan alkhairu kulluhu bi yadillah washarru laysa ilayhi duk wani alkhairi a hannun Allah yake amma sharri ba a jinjina shi zuwa ga Allah shi yasa aljanuda suka tashi suka ce wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi sai suka ce ne am arada bihim rabbuhu rashada kaga alkhairi sai suka jinjina wa Allah amma sharrun sai suka gina shi mabniyun alal majhul ake nifi da wanda ke doran kasa wake nifi da shi kaga tarbiya a iya magana sai ba a ce Allah ba shi yasa baka ga Bahaushe yana da irin wannan karin wato ya tasirance da irin wannan tauhidin a wajen magana idan aka yi ruwa ko iska sai yayi barna yake cewa sai ce ruwa yayi gyara baya cewa me yayi barna duk da yake barna ne ko amma sai ce yayi gyara me yasa saboda tarbiya ta tauhidi a wajen magana ake cewa gyara ne saboda ruwan da ya sauka albarka ne ko wannan kuma sharri ne ta wani fanni amma alkhairi ne gare ka ta wani fanni sai kaga Allah ya musanya maka abin da kuma yafi wannan alkhairi to wannan tarbiya ce sai yake cewa da Abu Talha yayi wannan tawassulin taqulu ummu sulaim sai matarsa sai take ya Abu Talha ya kai mijina Abu Talha ma ajidu alladhi kuntu ajid abin nan da nake ji na nakuda na daina ji Allah ya dauke min kaga ya nuna maka Abu Talha bawan Allah ne ko yayi tawassuli a take Allah ya me ya karba in falik mu tafi fantalaqna wa darabaha al-makhad sai ce sai su tafi amma nakuda ya kamata hina qadima a lokacin da sun riga sun isa garin Madina kaga dai sun tafi Allah ya cika musu me burin su cewa su shiga garin Madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa waladat gulaman sai ta haifi ɗa namiji fa qalat li ummi Anas dan Malik yace mahaifiyata ummu sulaim sai ta ce min ya Anas la yurdi'uhu ahadun hatta tabdu wajhi ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kada wani ya shayar da yaron nan har sai ka yi sabako da duku-duku da kai shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha a lokacin da suka wayi gari ihtamaltuhu da dauki wannan yaron fantalaqtu bihi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai na tafi da shi wurin ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gaban shi da alayansa wa zakara tamam alhadith sai ya faɗi takwasan hadisin a baya kaga mun karanta shi sai malam kaga ya juya hadisin ya kawo karshe a farko ko sai kawo farko a karshe haka malam yayi amin ji matsalan kaga ya kamata ya kawo wannan kissa da tukunna amin ji matsalan sai ya dauko wancan amma ta cikin fikihunsa sai ya sa mana wasi riwayatin al-Bukhari a wata riwaya ta Imam al-Bukhari kaga wancan muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim shi sa malam ya kawo wannan a cikin hikimarsa saboda haka lokaci ya mana halinsa za mu tsaya a wannan hadisi inda hadisi ne mai tsawo kusan rabi wato ya cinye wannan shafin gabaki daya a cikin hadisin nan sakon da malam yake nuna mana hakuri shi sa ya kawo hadisin babu sabri hakurin da ummu sulaim ta yi shi ma mijin yayi hakuri ko bai yi ba yayi saboda me da aka gaya masa me yayi ya maida al'amarinsa zuwa wa zuwa Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha alhamdulillah a wata ruwaya allahumma indaka ahtasib musibati ajirni fiha wa khlufni khairan minha alhamdulillah ya Allah wannan musibar da ka jarce ni da shi ina neman ladan a wurinka bani ladan kuma ka musanya mun abin da fi shi alkhairi na gode maka a duk halin da na samu kaina imanin Bahaushe karin magana daga nan sai ya ce hamdala ko a bakin kura.
Me yake nufi kenan? Wato aka ce kura ta kama ka kafa ai ba magana ko?
Wato da daɗi ko ba daɗi na gode wa Allah. Amma ci sakon kaga wannan agwaran tauhidi ne mai da al'amarin ka zuwa wajen wa Allah subhanahu wataala. To sai mutum ya dauki wannan tarbiyyar duk lokacin da wata musiba ta same ka a gidanka, kane ya rasu ko ko karayar dukiya ne ko kuma wata musiba ce ta afka maka a dukiya, aka kira ka kace maka kaza ya faru, kana ji ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha, alhamdulillah. Kai daidai da nefa in ta dauki ka abinda aka ce ka ce kenan, a kana cikin haske bane sai ya koma me duhu ko ya koma duhu, kana ganin haka kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha, alhamdulillah. Za a rubuta maka lada da hadisi a Bukhari, hakan ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin nana Aishatu a Cibalbal, wato fitilan da ke ɗakin ka san dama ana gasa shi ne da zaitun ko, sai ya mutu sai ɗaki yayi duhu, ɗaki na shiga duhu sai manzon Allah ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai nana Aishatu abin ya bata mamaki ta ce har a irin wannan hali, sai manzon Allah ce da ba muna cikin haske bane, sai ta ce eh, yanzu kuma muka shiga cikin me, ta ce cikin duhu, sai ce ai musibi ne duhu ai bala'i ne ko, ta ce to wannan ma za a baka lada a ciki, ka ga ana koya mana tarbiyya ta rayuwa kenan. Allah ya sa mu dace, idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi a wannan hadisi na Abu Huraira insha Allah subhanahu wataala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر. الله أكبر. أنا أقول تبارك وتعالى كل شيء ما أمسى كم باب سام سام يصلى إن شاء الله. نعم. نعم. إيه. إيه. ke yayi amma an fuso ya karasa inda haddace wancan haddi an fuso yi shi da hausa, ya Allah ka bani ladin wannan musiba ka musanya min da abin da yake shi kuma na gode maka. Ina fata ka gane yanzu ka fassara ma'anar kenan, in ba ke larabcin ba ka yi shi da hausa, hausan ma Allah ya halicci ta saboda shi ya samu duniya a duniya yana jin ta. Na fahimci matsala yawa na gani shi kenan ko. Wa alaikum assalam.
Na farko kan bayanin da kai naka aminci tun da dabino ka sanya mun jami'i.
Na'am.
Na ji wani malami ya yi fatawa cewa a baya rubutu sun da aka yi shi shi ya fi saboda miliyoyi da nasa ba irin na kanu da suka samu suka a cikin memo da za su iya sauka cikin yaro.
Na'am.
Sannan na biyu akwai abin da aka saba yin na kutu ba bayan da hannu.
Na'am.
Sharar sallah a kunnen yaro sana'a ta da kawo.
Na'am. Eh to maganan da wanda ya faɗi shi kuskure ne, saboda magana guda biyu ne malamai suka yi, akwai wanda suka tafi akan cewa khususiyya ce ta manzo Allah, manzo Allah ne kai zai yi wannan, to wanda suka tafi akan khususiyya ne su suna cire ta haniki cewa ba za ka yi ba, wannan ɗaya kenan. Wanda suka ce ba khususiyya ba ce ai ana kowa na yi, saboda shi dabinan fa'idar da ke ciki kamar yadda Ibn Qayyim al-Jawziyya ya faɗi a cikin Tuhfa, cewa fa'idar da ake samu a cikin dabino shi ne in aka tauna ai wannan aka tauna shi za a lasa wa yaro a baki ba miyan ba, can an ambaci miyan na manzon Allah saboda albarkan da manzon Allah yake da shi, kaga tauna wanda ya kai kaga duk da ya tauna ai miyansa ne ko ya tauna da shi, to da ya shiga jikin yaron sai albarka ya buɗe jikin yaron, wannan shi ne dalili. Amma dabinan ai saboda sinadarin da dabino yake da shi na nutrient wanda ke gina jiki, wanda yanzu ma binciken duniya ya tabbatar da haka, ina fata an gane, kaga babu mai ja a kai hawan ji matsalan, kaga wanda ma har waɗanda ba mu ba suna siyan dabino, wanda da da wuya kaga wanda ba mu ba ya siya dabino, amma saboda sun samu fa'ida shi ne fruit da baya ɗaukan wani bacteria, haka Allah ya yi shi albarkan da ke ciki, ina fata an gane, kaga wannan an warware matsalar kenan. Haka babu laifi idan mutum ya tauna dabinan ne za a lafa masa jiki ya sha. Abinci wannan ce maganan kiran sallah a dama, kiyama a hagu, ina fata ka gane. to shi kiran sallah a dama da ikama a hagu akwai hadisai da suka zo a ciki sai dai hadisin dukkan su ba su inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ibn qayyim al-jawziyya ya kawo su a cikin tuhfa ina fata an gane kuma yawanci zaka ga shine kaka da kakanni muka samu ana karantar da mu amma hadisan kamar yadda malaman hadisi suka tabbatar ba su inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa ka ji ban ambaci idan an haifi yaro a karanta shi ba amma yanzu matsalan ba a bautatawa Allah da hadisi da'ifi ina fata an gane tabbas ba manzon Allah ya faɗe su ba amma yanzu matsalan inda kawai ya tabbata wannan kamar yadda na lissafo mana shine daidai Allah ya sa mu dace amma yanzu wannan yawa Allah ya sa mu dace kai ne na karshe ai bi ko da shine dan iskan da bi kowa iskanci a duniya uba shi ko da shine bi kowa iskanci a duniya in yace Allah kai ma yaran nan albarka yafi addu'an sa yafi naka yafi nawa ai uba uba ne asalin sa fa daga jikin sa ya fito maniyin sa ne fa Allah yayi albarka ya zama haka shi yasa ai a duniya babu abin da ya kai uba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki yace daga cikin addu'o'in da direct ana furta ta Allah na karba shine addu'an da uba zai yi wada har ma suka ce idan dan nan ya fi biyayya ga babansa to addu'an tafici kan wanda baya biyayya shi ma Allah ya karba amma na wancan ya fici kan wancan da baya biyayya saboda addu'an da uba zai yi wa ɗansa kai tsaye ni a matsayina na malami misali kai a matsayinka na ɗalibin ilimi addu'an da zai da ni zan ma yaron nan bai kai wanda mahaifin da ya haife shi tasiri a wurin Allah ba ina fata an gane shi yasa ba a wasa iyaye ba a wasa da yi wa ta addu'a to mu an riga an gina mu akan cewa in ba malam ba ba addu'an da zai karbu kaga kuskure ne ka sani cewa fa a duniya wanda in yi maka addu'a direct Allah ke karba babu kaman babanka da mamanka ina fata an gane shine kan gaba kaga kuwa in kana da dabara me ya kamata ka yi ka dinga musu hidima saboda ka dinga samun me albarkar nan nasu shine gishirin rayuwarka duniya kuma shine takin ka a na shiga aljanna a lahira kaga mu yanzu dukkan mu nan mazaji ne ko to a duniya bayan kadai ta Allah tauhidi babu inda za ka samu alaka cikin kankanin lokaci ka samu shiga aljanna kamar yi wa iyayenka da mamanka biyayya haƙƙin da suke da shi a kanka ya dara na kowa a duniya bayan haƙƙin Allah da manzonsa kaga kuwa me za ka yi tukuru za ka ci gaba da yi wa iyayenka hidima da me da biyayya saboda ka samu ne aljanna har fa dalilin haka fa Allah ya faɗi wani mutumi saboda biyayyen da yake wa mahaifiyarsa in ya ce Allah ka yafe mu wani duk irin sakon da kai Allah zai yafe maka Waisu bin Amir al-Qarni manzo Allah ya bada labarin sa ba a ganshi ba fa amma manzo Allah ya bada labari da kashi zuwa ba sai a zamanin sayyidina Umar da yazo sayyidina Umar ya ce hayarin sun zo daga Yaman ya ce ina Waisu aka ce gashi can yana zuwa ya ce kai ne Waisu sayyidina Umar ya tambaye shi ya ce eh kana da mahaifiya ya ce eh kana nan da rai ya ce eh ya ce da ka taɓa samun ciwon kuturfa ya ce eh ka roƙi Allah Allah ya warkar da kai ya ce eh sai ce banda daidai dirhami ya ce eh sai ce na ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haɗu da kai a cikin mu Musa bai mu ce ka roƙa mana gafarar Allah don Allah ka ce Allah ya yafe mu ya ce kasa inda wani ne zai ce janoli ko zai ce ka ce Allah ya bani janoli amma ai kaga manzo Allah ya ayyana ya ce ka ce in je karo ya roƙan maka gafarar Allah Allah zai karba to malamai sun yi sharhi da dama a karkashin wannan hadisi suka ce duk mutumin da yake da kyakkyawan alaka da iyayensa yana musu biyayya na makura duk lokacin da faifansa ya zo zuciyar babansa ko mamansa yana farin ciki yana jin daɗinsa in yi ma baki sai ta kama ka na fata an gane in kuma yi maka addu'a za ta shafe ka na alkhairi saboda dalilin wannan hadisin kuma wallahi ni na ga irin wannan mutumin da irin wannan addu'a a kansa saboda biyayya da yawan babansa da mamansa har goya su yake yace ya taba kai sa haji ba baban ya kai shi haji zawo ya kama baban kaza in an ci wannan madaran an ji abin nan sai a lalace wallahi yace zai wanke kayan baban ya dauke shi yayi kaza yace dan sa yayi mai addu'a sai mai addu'a yayi mai addu'a yace kai duk abin da kake nema na alkhairi na ilimi da baka samu ba Allah ya ba dan kawa ne yace malam duk abin da baba na ya fadi wallahi dan ya same shi yace a garin mu a koyen mu ni ne farkon wanda nayi siminti gidan mu ba kowa duk sauran makwabta an za su yi shanyen abinci a gidan mu suke zuwa yi yace baba na yace ya samu albarka mahaifiyata ta samu albarka yace ragon da nake siya a garin mu na baba na da mama na duk garin mu ba mai siyan irin babu mai yanka irin sa yace baba na ya kalle ni yace dan ka sa zai dinga siyo maka yace malam wallahi ina zo na ce ga dana ya kawo min sako wanda tana da maganar baba na fake da kuka ka gane kenan kaga wannan hadisin ya tabbata kenan ko dan abin da yasa na kawo mana wannan duk kada kai tunanin ai saboda sai zamanin sa habbai ne irin wannan kawai ke faruwa ko wannan tabi'i ne to a zamanin nan kai mutumin nan fa yace malam saboda addu'a baba na ta min kace ko yace duk wani mugun abu a duniya Allah ya sa kai dana wani ka ya zama abin tsoro ka zama abin tsoro a wurin sa yace malam ko ya na in suka fasata ni in suka min wani abu mara kyau in ne fushi da su sai wani abu ya same shi yace shi yasa duk inda ya na suka min wani abu mara kyau sai dai in musulba kuma bana nuna bacin rai saboda ina fushi da su sai wani abu ya same su yace kuma wallahi malam na san dan da baba na ta mun ne yace mun taɓa rigima da wani ogana a wurin aiki yace sai ya kulla min an kore ni yace a Lagos nake a lokacin yace ina so na dawo karewa in yi Allah yace ba zai bani pass ba kuma in na tafi sai ya kulla min an kore ni yace malam ne yi fishi nace wallahi sai na tafi kuma kai sai karasa aiki yace na tafi cikin fusata yace ina dawowa bayan nayi sallah yace ina komawa sai naga an sallami ogana yace tun daga ranar duk yanda mutum ya min yace kullun ina nadama na da masa lindiyan koransa wajen aiki yace tun daga ranar ko me ka min zan maka baki ba kaga wannan ya aikatu ko bai aikatu ba kuma anan garin mutumin nan yake anan garin yake muna rayuwa da shi har yanzu yana nan gare kaga na ka maka misali ne saboda ya zama maka izina yayi hidima kuma Allah ya karba addu'an da babansa da mahaifinsa suka yi masa kuma gashi ya gani a aiki kaga kai ma in kana son ka samu irin wannan babanka ne ya riga ya rasu mahaifiyarka na nan ka je kai mata hidima babu inda zaka samu aljanna kaman ta dan dukkan su suna da rai kana musguna musu kana bata musu rai yanzu bukaci baka koma gida kayi kuka a gaban su dan ba kaskanci bane ka nuna cewa ka musu ne fisi yafi maka ka tuba zaka gyara ka gani albarkar da zaka samu wani yaron suna samun matsala a boko saboda wasu duk suna dudiya saboda suna bata wa iyayensu rai wani kuma zaka ga saboda faranta wa iyayensa rai Allah yayi wa rayuwar albarka komai nasa yana samun sauki saboda yana faranta musu rai yanzu ba ta kaci ba daga yanzu in ka koma gida kai wa kake karatun tana su ne kake wa babanka ne kake wa mahaifiyarka in kana yin mai kyau ka tsara ko in ba ka yi to yanzu lokaci yayi ka roƙe su su yafe maka ka tuba ka yi kuka ka nuna nadamar ka kuma ka kyautata musu kaga kai kuma me Allah zai maka a rayuwarka Allah ya sa mu dace in sirra su kuma abinda zaka yi shine kai kana da dukiya ne kai wani abu da sadakatul jariya zai dinga kai musu ladan zai dinga gudana gare su ka samu ka gina bohol a irin angonin da talakawa ne ke rayuwa ba su da ruwa a wurin duk ko ta na sha ruwan da zaka samu lada ko kuma ka samu wani yaro haziki wanda yake yana da kwakwalwa ya mai karatu da ya koyi ilimi duk abin da ya koya na ilimi babanka da mamanka suna da wannan ladan har zuwa ranar tashin kiyama ina fata an gane ko maraya ne shi ko kaza irin wannan ko masallaci ko makarantar islamiya ayyuka na alkhairi wanda babanka da mamanka za su samu abin nan yana da yawa in kai talaka ne baka da kuɗin da za ka yi irin wannan ko ɗan amplifier ko speaker ka shi kuma masallaci ka ce a daura danwa babanka da mamanka in ladan yace Allahu akbar Allahu akbar duk wanda ya ji wannan speaker ladan zai kawo baban ka ga din rana baban ka na samun lada yana kai masa so biyar kenan da maman ka ko ina fata an gane ko kuma so shida inda alsuba ana kera so biyu kaga so shida kenan alal aqalla kenan ko in ranan juma'a ne so bakwai so tara ina fata an gane ko so takwas kaga wannan ka buɗe wa kanka sadakatul jariya baban ka ya samu mahaifiyarka ta samu kai ma da kai musu kai ma ka samu kai ma in ka mutu Allah zai tausasa zukatun ƴaƴanka za su ma sama da wannan abu ina fata an gane yawa wannan shine Allah ya ba mu iko ya hakuri lokaci sai ka bi shi kai ta roƙon shi ya yafe maka. If you know that your father is like that, avoid anything that will provoke him. Which is it? Avoid it. Avoid. That is the final solution. Avoid everything, even any that will provoke him. Avoid it. Shikhe nam kazona la fiyade shi. Do abunde che ka yita yi. Do abunde kasambaya so kam ma ka yi shi. Don't even make an attempt of doing that. Shine koi abunde la ka yi. Kazona la fiyade. Saboda su iyaye musamman in sun tsufa to lallaba ta ake yi saboda zakatun su ya fara taya ga ƴaƴan su a lokacin da suka tsufa ina fata an gane yanzu zaka ga at your age babanka komai zai ce wane zo nan wane zo nan wane zo nan saboda zuciyarsa ya rata yuni da kai saboda idan iyaye suka tsufa yaran su suka taso suka girma to zakatun su yana komawa kansu a lokacin da yake yaro kuma kaga suna lallaba ka saboda suna so ka me ka zama wani abu kaga sun lallaba ka wani lokaci last kobo din sa zai dauka zai biya maka kudin makaranta kai wani ma uban filin da yake da shi zai siyar ya biya maka kudin makaranta saboda yana so yau ka zama wani abu to me kamata yanzu you reciprocating ina fata an gane kamar yadda ka kyautata masa saboda abin da shi safan manzo Allah ya ce duk abin da zaka yi wa banka a duniya baka biya ba saboda sirrin zuwan ka duniya waye kuma in bai haife ka ba zaka zama abin da ka zama kai baka hidiman nan zaka zama abin da ka zama kai ba baban ka zai jefar da kai a bola katkace nan ko ya watsa da kai ga kanan ka san cewa shine baban ka baya ma komai sai Allah ya azurta ka ka zama mutum malamai suka ce a lokacin yafi wajibi ku kuta masa saboda kome yayi maka na wannan ba za ka biya shi ba haifanka da yayi kai ya gama da kai a duniya to me za ka yi wa babanka kuma yau da mahaifiyarka na uwa fa ta tsara ma na uba kashi uku wannan ana gaya maka uba ne fa to ina ga mahaifiyarka kuma kaga wannan muna da matsala shi yasa manzo Allah ce la yadkhulul jannata aqun duk mutumin da ke kata wa iyayensa rai yake saba musu ba zai shiga aljanna ba ina fata an gane mu gyara sai kuma Allah ya ta mana canji duk wata matsaloli da aka ga yau matasa suke fuskanta na rayuwa da sauransu wallahi idan ka bi silsilar kata wa iyayensa rai ne babansu da mamansu sai kaga Allah yayi rugurguda rayuwa zo san da zaki ka samu albarkar rayuwa iyayenka na fushi da kai Allah ya samu dace Allah kuma ya ba mu ikon gyara dabi'un mu da kawo iyayen mu idan mun yi musu laifi da Allah ka yafe mana ba mu ikon tuba zuwa gare su kuma ba mu ikon kyautata musu a rayuwa ya Allah duk abin da zai sa mu kusaci iyayen mu ya Allah ka kame hannun mu kada ka ba mu ikon aiwatarwa su kuma ka ba su ikon shi mana albarka بموت سوغا باكي كادا مؤكين فردوسي فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.